is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1931 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dole da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko boa.com. Jama'a assalamu alaikum barka da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai.
To jami'an Amurka sun durawa dakarun Iraki laifin asarar da kasar ta yi a fafatarwarsu da kungiyar ISIS. Yan adawan kasar Burundi sun ce za su janye daga tattaunawar da suke yi da majalisar ɗinkin duniya ta shirya masu akan samun zaman lafiya. Sai kuma shugaban Poland wanda ya sha kai a zaben kasar.
To kanin labaran kenan, a fannin rahotanni kuwa za ku ji cewa yau ce zagayowar ranar kafa kungiyar haɗin kan Afirka. To ko an samu haɗin kan?
Ko kwanan nan kaga abin da ya faru a Afirka ta Kudu inda ake ta kokarin koran baki.
To ko me yasa tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar da mukarrabansa suka kafa kwamitin kawo jituwa gabanin zaben Najeriya?
Kafin ai zabe, duniya tana zato tashin kiyoma a Najeriya ya taso. A nan gida ba mu zauna lafiya ba. Mutanen Kudu sun koma, mutanen Arewa sun dawo. Baƙinmu Turawa da wanda suka zo, kowa ya tattara komatsan shi ya koma gida. Ana jira ne a ce an yi zabe, Najeriya ta watse.
To za kuma ku ji ra'ayin tsohon shugaban Zanzibar Sa Amani Karume kan tasiri da kuma makomar kungiyar tarayyar ta Afirka. Sannan kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za a ji ci gaban bitar tabargazar kuɗin man fetur wanda aka ce an sha kwana da shi, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun.
Jama'a assalamu alaikum. To Ibrahim, jiya Lahadi jami'an Amurka suka durawa dakarun Iraki laifin asarar da kasar ta yi a fafatarwarsu da kungiyar ISIS. Suna zargin cewa dakarun Iraki sun nuna ragwanci da sakaci na kinkari. Zargin na jami'an Amurka ya biyo bayan wani rahoton da ke cewa kungiyar ISIS ta hallaka ɗaruruwan Siriyawa. Kafofin labaran Siriya sun faɗa cewa mayakan ISIS sun kashe akalla mutane 400. Makon jiya tun daga lokacin da suka cafke birnin Palmyra wanda kuma aka sani da suna Tadmor. A kasar Iraki kuma, inda ISIS ta kama madafin iko a garin Alwadi, garin da ke kan iyaka da kasar Siriya, sojojin Iraki da wasu mayakan suna kokarin tunkarar mayakan ISIS a yankin Anbar. To sai dai a wata fira da yayi da CNN, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya zargi yadda gwamnatin Iraki ta fuskanci kungiyar ISIS. Ya gawa CNN cewa cafke ramadi da kungiyar ta yi ya nuna cewa dakarun Iraki ba su da niyyar yakar kungiyar ISIS. Ya ce ‘yan kungiyar ISIS ba su fi ‘yan dakarun kasar ba yawa, a kasarin gaskiya ma sun fi mayakan kungiyar yawa ainun. Lamarin ya nuna mini da ma wasunmu cewa cafke ramadi makon jiya ya nuna karara sojojin Iraki ba su da niyyar yakar ISIS ko kuma su kare kansu, inji Kata. Ita ma mai ba shugaban kasar Amurka shawara akan tsaron kasar Susan Rice ta jaddada damuwar da Kata ya nuna a fira da ta yi da gidan talabijin na CBS. Ta ce dakarun Iraki suna da nasu kalubale. Dakarun sun kunshi mayaka da suke da manufofi daban-daban da matsala da kayan aiki da matsalar shugabanci. Ta kara da cewa Amurka tana aiki da dakarun saboda kawo gyara abinda ta kira ronin dakarun. To sai dai biyo bayan zargin da Kata da ita Susan Rice suka yi, shugaban kwamitin tsaro na majalisar Iraki Hakim Al-Zamiri ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa zargin da suka yi masu ba shi da tushe. Yace Amurka tana kokarin durawa kasasar laifinta ne domin ta gaza ta ba mayakan kasar sa ingantattun kayan yaki da kariya ta sama. A wani sabon yukuri kuma headquarters tsaron Amurka ta ce kasashen da Amurka ke yi wa jagoranci sun kai har-hare 11 a sansanonin ISIS cikin Syria, kana suka kai 17 a sansanonin kungiyar a Iraki. A cikin birnin Ramadi kuma hararen sun lalata motocin sulke 19 ko da yake ba a sani ko motocin na cikin waɗanda dakarun Iraki suka bari ne lokacin da suke arcewa daga ƙasar. Yayin da yake magana jiya Lahadi a Baghdad, daraktan shirin labarai na gidan talabijin ɗin Alhura, Rafael Mahdi, ya shaidawa muryar Amurka cewa mayakan ISIS ba su da cikakken iko a yankin Anbar. Akwai wasu wurare da ake tababa a kansu, amma ƙungiyar na kai farmaki a kan garuruwa da ke kan babbar hanya daga Ramadi zuwa kan iyaka da Siriya, kamar su Haditha da Bagdadi.
To, Salifu, ‘yan adawar ƙasar Burundi sun ce za su janye daga tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a kan batun ƙasar. Hujjarsu ko ita ce harbe mutum guda daga cikinsu da aka yi. An dai binne Zedi Feruzi ne a na jam'iyyar Union for Peace and Development a jiya Lahadi, bayan da aka harbe shi da dogarinsa a fadar gwamnatin ƙasar da ke Bujumbura. Dubban mutane ne suka yi da fifi wajen yi wa gawar sarakiya zuwa makabartar musulmi. Wannan ya sa ɗaya daga cikin shugabannin 'yan adawar, Frederick Banvugira, cewa bai ga dalilin da zai sa jam'iyyarsa ta ci gaba da kasancewa cikin wannan tattaunawar da gwamnati ba. Ya ci gaba da cewa ba zai yiwu su ci gaba da wannan zama da irin wannan abin da yake faruwa ba, domin bai da amfani. Ya ce abu na farko shine a gaggauta dakatar da wannan kashe-kashen wanda muke gani a matsayin makarƙashiya ga 'yan adawa. Haka shi ma wani kakakin ɗaya daga cikin jam'iyyun adawar ya ce ba su da tabbacin cewa masu nuna ƙyamar su ga gwamnati za su samu kwanciyar hankali. Amma a waje ɗaya, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadare da kisan Feruzi, kuma ya buƙaci dukkanin jam'iyyun biyu da su kawar da duk wani abin da zai kawo tashin-tashina, su zauna domin su shawo kan matsalar siyasar ƙasarsu.
To, shugaban ƙasar Poland, Bronislaw Komorowski, ya fuskanci ƙalubale mai ƙarfi daga ɗan adawa Andrzej Duda, mai ra'ayin 'yan riƙau a zaben ƙasar. Jiya Lahadi, shugaban ya amince ya sha kaye, amincewarsa ta biyo bayan alƙaluma da suka nuna cewa ɗan adawan ya samu kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Kana shi shugaban ya samu kashi 47. Mr. Komorowski, wanda da an keta da zaton zai sake samun wa'adin shekaru 5 na biyu, ya yi magana jiya Lahadi a birnin Warsaw, yana cewa ina yi wa wanda ya kayar da ni fatan alheri da shugabanci na gari. Mr. Morokowski, ɗan shekaru 62 da haihuwa, ya kaddamar da kamfen ɗin ne na neman wa'adi na biyu akan abubuwa da dama da suka hada da zaman tankiya da ake yi da Rasha.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji dai, yau fa take zagayowar ranar Afirka, wadda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tuna kahuwar ƙungiyar haɗin kan Afirka OAU a taƙaice, wadda a yanzu ta zama tarayyar Afirka AU a taƙaice. To, ko mecece makoma da kuma tasirin ƙungiyar? Ga wakilinmu a Abuja, Lawal Maina Kaina.
Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU na da zumar cimma abubuwa da dama, kama daga batun haɗin kai, tattalin arziki, kiwon lafiya, ciniki da masana'antu, ya zuwa harkar tsaro. Babban abin da masana ke ganin wallan ƙungiyar a nan shine gaza hoɓasan magance rigingimin siyasa da ke cewa nahiyar tuwo a ƙwarya. Wasu na ganin AU ba ta taka rawar da ya dace ba a rigingimu irin na Somalia da rikicin Angola, kana ga 'yan gwagwarmayar Saharawi da ke son ɓallewa daga yankin Morocco, da ma wanda Najeriya ke fama da shi a ɓangaren arewa maso gabashin ƙasar da a hankali ya kai zuwa kasashen Niger, Chadi da Kamaru. Tsohon shugaban Zanzibar Sa Amani Karume ya ga min cewa ya ga musu da lawar da tarayyar African ke takawa, sai dai wani lokaci rikicin kan zo ne a bazata. Tarayyar Afrika na yin hubasa wajen samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen rigingimu a kasashen Afrika da dama. To amma duk da haka kalubalen a wasu lokuta ka san ba iya hararo su, kuma hakan ne yake baiwa kungiyar tarayyar Afrika damuwa wajen shawo kan matsalolin. Ka san wani lokaci haka kwatsam wani abu zai faru, ba su to ba tsammani. Alhali tarayyar African a wannan lokaci ba ta shirya ba. Sai dai kuma wani dan majalisar dokokin gamayyar kasashen yammacin Afrika, Sanata Bukar Abba Ibrahim, a ra'ayinsa tarayyar Afrika tamkar karya ce da bata cizo sai haushi.
African Union ba su da karfin da za su hana wannan abu ba, kuma yadda za hukunta mutane wanda suka yi ruwan a kasashen su. Duk abin da suke shawara suke barwa, mun an sa dauki shawaran su, an ba dauka ba abin da suka iya fi.
Ko a ƴan tsakanin nan ma kasar Burundi ta afka rigingimu irin na siyasa da ya haddasa wani yunkurin jin mulkin da bai nasara ba. Na sake tambayar tsohon shugaban na Zanzibar Sa Amani Karume, ko ina mafita?
So unless the
sai har jama'a sun zauna sun yi kokarin tattaunawa su gano me ya faru, kuma me ake ciki, sannan waɗanne kyawawan hanyoyi za a bi don tunkarar matsala. Idan ba haka ba, sai lokacin ya kure, wani dalilin kuma ya kai ga wani abin daban, daga nan kuma sai hutar rikicin tafiyar ruwa. To amma duk da haka a ƙarshe tarayyar Afrika ce za ta tagaza.
At the end of the day, the African Union prevails.
Sa Amani Karume kenan, tsohon shugaban Zanzibar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan haka yake kuma a gaida Lawal Maina Kaina. To har ila yau dai kan wannan muhimmiyar ranar, na tuntubi shugaban kungiyar wayar ma matasa kai game da demokaradiyya Malam Muhammad Awwal, wanda na fara da tambayar sa tasirin ranar, sai ya ce:
Assalamu alaikum. Alhamdulillah, yau rana ce babbar rana ga Afirka wadda aka kafa Africa Union tun 1963 aka kafa ta, wanda kuma ta taka rawan gani sosai wurin kokarin shiga tsakani kasashe da sauransu. Tun tana Organization of Africa Unity, ta dawo ta zama Africa Union. Gudunmu wanda ta bada na kaman kasashe masu yau sojoji, sai ka ji sun ji mulki, ka ga sai kokarin sasanta tsakanin sojoji da farar hula na yadda za a mai da demokaradiyya ta zo hannun farar hula. Sun taka rawan gani sosai wurin ganin da tabbatar da demokaradiyya. To abinka da ya yi da mutan adam, ba duk wannan taka rawar da suka yi na kokarin haɗin kan Afirka da kuma kokarin tabbatar da demokaradiyya, akwai abubuwan da ya kamata a ce su ma sun mai da hankali a kai sosai, kamar waɗansu ƙasashe da suke kokarin kawo wariya, suna koran wasu ƴan wasu ƙasashe, suna faɗa da wasu ƙasashen watakila ko dan sun je ƙasansu cirani da sauransu. So Africa Union ya kamata a ce ta lura da waɗannan abubuwan, kuma ta murƙushe duk waɗansu irin waɗannan matsalolin.
Kamar waɗanne ƙasashe ne ke korar baƙi ƴan uwansu Africa, ko za ka ba da misali?
Ko kwanan nan kaga abin da ya faru a Africa ta Kudu, inda ake ta kokarin koran baki, wanda kuma abu ne wanda bai ma kowane dan Africa dadi ba, wanda kuma Africa Union a matsayinta bai kamata a ce wannan abin ya kai ga har an kai ga ana kashe mutane akan wai an kijinin su ba. Yanzu kaga akwai shugabanni da yawa wa'inda na Africa suna da tendency na tsayawa akan mulki, tsayinta Africa Union a matsayinta ya kamata a ce ta tsayar da su, ta sa lalle-lalle kasashen an yi demokaradiyya, an tabbatar da demokaradiyya. A yanzu haka ana fama da Nkurunziza a kan maganan dadewa a kan mulki, da ɗaiɗai ne wanda ba a yi fama da su ba, banda Nelson Mandela, ba su da yawa dai wanda suka sauka ba tare da ta da jijiyar wuya ba. To irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce Afirka ta mai da hankali. Yanzu in ka lura da irin baƙi ƴan ƙasashen mu na Afirka waɗanda ake ɗaukar su a matsayin baƙin haure da suke shiga ƙasashen Turai da sauransu, ba wani abu ne yasa su matsalolin su ne Afirka ne, wanda kuma matsala ne wanda mu ƴan Afirka za mu iya maganin shi. To amma Africa Union ba ta iya gane waɗannan matsalolin ba na hana kwararan bakin haure. To bakon haure in yana da abin da zai yi a kasashen shi, me zai je yana tsallaka wata kasa ya ce wai zai je neman wani abu? To rashin inganta harkokin more rayuwa na Afirka da rashin haɗin kan Afirka, ba za su iya magana da murya ɗaya ba, wanda dukkan 'yan Afirka bai ɗaya kowane ya ce ya bi su, ba don komai ba, saboda rashin cikakken ikon ta da za ta aiwatar da aiki da yanda ya dace. So don haka akwai kalubale a gare ta sosai wanda ya zama wajibi su lura da irin abubuwan da ke faruwa a Afirka da irin cin mutuncin da 'yan Afirka suke fuskanta a duniya da kuma kare mutuncin dan Afirka. Tunda yanzu haka dan Afirka baya da mutunci a Turai. So mafi yawanci so babban abu da ya kamata su yi su kare mutuncin mu kafin duk wani abu da za su yi.
To Malam Awal, baka ganin idan aka dubi yadda wannan kungiya musamman ma wasu bangarorin ta suka yi taka rawa wajen ganin cewa an shawo kan matsaloli, misali kasashe irin su Kamaru da Chadi da Niger sun hada kai da Najeriya wajen yakar Boko Haram har sun taimaka mata sosai, baka ganin idan aka dubi wannan za a ce lalle wannan kungiya ta tabuka sosai?
Abin nake son ka fahimta a nan gurin, mu ba ma san junanmu, su kansu waɗanda suka yi kokarin shiga wannan yakin su ma abin ya shafe su ne. Su Chadin, su Cameroon din da Niger din da Nigerian.
A wajen haɗa ka hain ifiriki kankin haka kin rike girmanki. Allah ya Allah ya Allah, haɗakan mu Afirka mu so juna mara.
To Allah ya sa, to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin ci gaban hirarmu da Muhammad Awal kan zagayowar ranar kafa kungiyar tarayyar Afirka. To kamar yadda aka sani dai gabanin zaben Najeriya, Najeriya ciki ya ɗuri ruwa da yawa sun ruga inda suka fi wayo, wanda wannan nema ya sa aka bullo da hanyoyin tarar fitunin da ake tunanin za su taso. Kwamitin kawo jituwa da su tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar da wato na ɗaya daga cikin wannan matakan da aka ɗauka. Don haka abokin aikinmu Aliyu Mustafan Sakkwato ya tambayi tsohon shugaban na Najeriya yadda yake ji a yanzu, sai ya ce.
To alhamdulillah, sai mu gode wa Allah Ubangiji da ya sa an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya. Ina kuma fata na roƙon jama'ar Najeriya mu ci gaba mu tabbatar cewa wannan zaman lafiya da aka samu ya dore.
Ku kun yi rawar ganin da ba kowa san irin rawar da kuka taka ta bayan fage ba, amma me kake ji ya taimaka aka zo aka samu shiga wannan hali na kammala abin nan cikin nasara?
To na farko sai mu gode Allah subhanahu wataala, shine nashi mulkin. In ka tuna lokacin da Kofi Annan da wasu suka taru suka sa Janar Buhari da President Jonathan suka yajejeniya na zaman lafiya, bayan ta ne sai aka kafa kwamiti namu na tabbatar da zaman lafiya. To shine tun ga lokacin muka shiga aiki muna tattaunawa da duk wanda muka ga ya kamata.
Amma shi wannan kwamitin zaman lafiya, yanci zaman lafiya dunkulalliyar magana ce, wani irin aiki ne aka bashi, me yasa aka ga bukata aka fashi?
To ka san duniya tana zato, tashin kiyoma a Najeriya ya taso da zancen zaben 2015 din na zai. Sabili da haka kowa yana da in ka lura a lokacin kafin a yi zaɓe, a nan gida ba mu zauna lafiya ba. Mutanen kudu sun koma, mutanen arewa sun dawo, baƙinmu Turawa da wanda suka zo, kowa ya tattara koma tsanshi ya koma gida. Ana jira ne a ce an yi zaɓe, Najeriya ta watse. To sai Allah Ubangiji ya nashi ikon ya taimake mu, wannan kwamiti na muna tattaunawa da 'yan siyasa da kowa da kowa.
To za ku ji ci gaban wannan hirar ta Aliyu Mustafan Sakkwato da tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kam bari mu za ku ɗa gefe guda, Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Buga shiga ta bayan fage da yayi taimako. Barayi ne suka kange gida, suna duka mutane ana kuka, sun tsaya da makami. Sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga, yaje ya tone musu asiri. In ba dai halin Najeriya ba, tunda an haife ki ta bakin gidan sarki ji kare na Hausa wajen, amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na Hausa yana zagi mutane, karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa. Kowa an ji mishi ciwo, ya kamata a kwantar mishi da rai, shi ne gwamnati. Amma wai akwai waɗansu a wajen, in ka ji suna zagi bambancinsu da ma'aikata, shi ne rigansu ba datti. Sanusi Lamido Sanusi dan sarkin Kano da ce na yaba maka kan wannan aikin da kai.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. A ranar Juma'a wannan mai zuwa idan Allah ya kai mu Janar Muhammadu Buhari zai karbi ragamar shugabancin Najeriya. Yayin da yake shirin karbar ragamar mulki din daya daga cikin muhimman batutu wanda gwamnatin sa yace za ta maida hankali kai shine yaki da zarmiya da cin hanci. Abinda kwararru suke hasashe shine cewar a Najeriya babu wani wurin da ake irin wannan zarmiya da cin hanci kamar a kamfanin mai na Najeriya wato NNPC. Idan kun tuna a cikin makonni uku da suka shige muna tattaunawa ne ko kuma in ce muna kawo muku shirye-shirye ne da muka yi musamman lokacin da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya mai martaba Alhaji Sunusi Lamido Sunusi sarkin Kano na yanzu ya bankado wasu kudade da yace sun bace daga wannan kamfani. Wato ya kamata a ce kamfanin ya sanya su a asusun gwamnatin tarayya a babban bankin to amma kuma bai sanya waɗannan kudade ba. An yi ta takaddama a kai har gwamnatin shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan takaddamar da wani bincike wanda a cikin watan da ya shige aka fito da rahoton domin jama'a su gani. Wannan rahoto dai bai ce waɗannan kudade ba su bace ba sai dai kuma adadin da yace ya bacen ya bambanta da wanda ake zargin cewa sun bace. Akwai kwararru da dama da suke ganin cewa kudaden da ake cewa sun bace din ma sun zarce yadda shi tsohon gwamnan babban bankin na Najeriya yayi zargi tun daga fari. To amma kun jiya mun ji lokacin da aka ce gwamnatin tarayya ta dakatar da shi gwamnan ta kore shi daga kan mukamin sa bayan da ya fara fallasa wannan al'amari. To a yau za mu karasa muku da tattaunawar da muka yi da barista Solomon Dalong a wancan lokaci game da irin matakan da gwamnati ta dauka akan shi tsohon gwamnan babban bankin na Najeriya da kuma irin matakan da ya kamata a dauka na samo waɗannan kudade da suka bace. Wannan shiri da za ku ji a yau mun fara gabatar da shi ne a ranar 17 ga watan Maris na shekarar da ta shige 2014. Kun dai san cewa hujjar da shugaba Goodluck Jonathan ya bayar ta dakatar da Sunusi Lamido Sunusi daga kujerar gwamnan babban bankin Najeriya ita ce cewar ai bankin ya kashe wasu kudade ta hanyar da ta saba ma doka. To babu shakka kuma babu wanda yake musun cewar akwai asusun da babban bankin Najeriya ya kafa da ake kira intervention fund inda aka ware wasu kudade ana taimakawa wasu sassa a Najeriya musamman a bangaren ilimi a jami'o'in Najeriya inda aka yi gyare-gyare masu yawa kuma masu amfani waɗanda ɗalibai da malamai na makarantun suke bukata ko suka bukata. Igbaman Otarok barista Solomon Dalong yace ai dala miliyan 20 da Sunusi Lamido Sunusi yace sun bace aljihun wasu mutane suka shiga babu wanda ya sani kuma wannan sata ce. Kudin da aka ce babban bankin Najeriya ya kashe kudi ne da aka yi aiki da su ma jama'a aka kuma gani don haka shi ba abin da zai ce sai dai sanya masa Sunusi Lamido Sunusi albarka.
Idan abin da bayanin da babban bankin Najeriya ta yi gaskiya ne abin da kawai ya kamata a faru shine a ce kada ku kara yin haka domin inda suka kai kudin suka yi aiki da shi kuma an tabbatar an yi waɗannan ayyuka da wannan kudin abin da suka yi abu mai kyau ne ai an yi yajin aiki ko barkonun aiki na malamin jami'ai watane barkatai saboda rashin da halin ko kula da harkan ilimi na gaba. To idan har ko sun shiga kuma har ta bayan fegene to sai in ce ai ba a zabe wutan kashe gobara ba ko giya za a zuba mudda da zai kashe wutan. To abin da suka yi kenan domin haka abin da ya kamata a bayana mana muji shine cikin gudanar da wannan ayyukan da suka yi ko da yake ba su bi ka'ida ba an kashe kudaden kamar yadda aka cire in an yi haka to sai a yi musu nuna musu ya sa ce kada ku kara yin haka ya kamata ku bi ka'ida domin gobe wani ko zai yi amfani da wannan hanyar da kuka bi ya cuce kasa ko da yake manufanku kyakkyawa ne. Don haka ni a ganina babban banki ta taimaka ta yi babban taimako domin ta cece kasar nan. Mun dade muna ihu cewa a kasan nan idan gwamnati ko bata yi komai ba ta girka tsarin ilimi mai kyau idan an gina mutanen kirki za su zo su gina kasa mai kyau Japan bayan yaki na biyu waɗanda suka sira sun ce tunda an durkushe mu za mu kashe kowane kobon da mun samu akan harkan ilimi za mu gina mutane injiniyoyi scientists masu kimiya da kowane su za su zo su sake gina mana sabuwar kasa shekaru 50 yanzu Japan ta zama babban kasa mai fada aji a cikin harkan siyasar duniya don haka ni dai zan ce wa Sunusi Lamido Sunusi cewa wannan buga shiga ta bayan fage da yayi yayi taimako barayi ne suka kange gida suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga yeje ya tone musu asiri to ko da yake ya hau katanga ba ya dade hau katanga ba amma aikin da yayi aiki mai kyau ne saboda haka Sanusi Lamido Sanusi dan sarkin Kano da ce na yaba maka akan wannan aikin da kai
Barista Solomon Dalon yace yana da shawara ga shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan.
Amma shawaran zamu bayar guda. Shugaban kasar Najeriya shugaban mu ne. Mu muka zabe shi. Ya nasu yayi wa aiki nan kasa sakanin sa da Allah. In yayi aiki mu yan Najeriya mu ne zamu ce ci gaba. Amma ba wai sai an ji an sai mutane kafin su ce ya ci gaba. Na biyu shugaban kasar Najeriya yayi wa gwamnatinsa babban garan bawul ya cire karnuka masu haushe a cikin gidan sarauta in ba dai halin Najeriya ba tunda an haife ki ta bakin je gidan sarki ji kare na haushe wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na haushe yana zagi mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa wannan babban illa ne ga harkan gwamnati gidan shugaban kasa yana na kaman wajen ibada ne kowa ya gudu ya kamata ya shiga wajen ya sira kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai shine gwamnati amma wai akwai wadansu a wajen in ka ji suna zagi bambancin su da mawakata shine rigan su ba datti irin waɗannan mutane ya fidda su su je su nemi zabe su zo majalisa su zagi a wajen a karshe ya Ubangiji Jalla ya taimake wannan kasan
To masu sauraro kwata-kwata anan za mu jingina wannan batu na kudaden man Najeriya da suka bace a hannun kamfanin NNPC sai dai kuma idan sabuwar gwamnati ta janar Muhammadu Buhari ta tado da wannan batu ta fara gudanar da bincike akan wannan batu za ku ji duk yadda za ta kaya mu huta lafiya
To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Jan ƴan Habasa suka yi zaɓe kuma ana kyautar da zaton za su sake zaɓen jam'iyya mai ci yanzu Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front ko EPRDF a takaice wadda za su ba su wani wa'adin mulki na shekaru biyar. Babu rahoton tarzoma ko tashin hankali a zaɓen kuma masu sa ido daga ƙungiyar Tarayyar Afirka sun ce an gudanar da zaben cikin lumana.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma Salisu Garba wanda ya tani gabatar da shirin da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Harmon ni naku Ibrahim Kalama C Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.